ga dukkan alamu an samu takaddama tsakanin kungiyar nan mai fafutukar yaƙi da cin hanci rashawa ta ƙasa da ƙasa, wato Transparency International, da kuma hukumomin da ke da alhakin yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya, dangane da rahoton da wannan kungiyar ta fitar cewa Najeriya maimakon matsalar cin hanci da rashawa da gwamnatin Buhari ta ce tana yaƙi da shi a ga raguwarsa, a ganin ma ake yana ƙara haɓaka. Saboda a rahotonta ta ce daga cikin ƙasashe 180, Najeriya ita ce ta zo ta 146 a shekara ta 2019. Wannan ya nuna cewar Najeriya ta ci baya a mataki biyu idan aka auna abin da ya faru a shekara ta 2018, a lokacin da Najeriya ta zo ta 148 a ƙasashen da suka fi kowa cin hanci a duniya. A yankin Afirka ta yamma dai, Najeriya ita ce ta biyu a jerin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa cin hanci a wannan yankin, abin da watakila ya hazuƙa Najeriya take ganin cewa wannan rahoton bai mata adalci ba. Akan haka na tuntuɓi Malam Aulan Musa Rafsanjani, babban daraktan da ke kula da wannan hukumar ta Transparency International a Najeriya, domin in ji irin martanin da zai maida dangane da suka da gwamnatin tarayya ta yi a kan wannan rahoton da suka gabatar, inda yake cewa
babban abin da zama marar shi ne dai na ɗaya dai cin hanci da rashawa a Najeriya. Duk wanda yake Najeriya da wanda ma baya Najeriya ya san cewa akwai cin hanci da rashawa, wanda ita kanta gwamnati ta Muhammadu Buhari ta yi alƙawarin cewa za ta yi maganin cin hanci da rashawa, kuma kullum faruwa yake. Abin da muke so gwamnati ta gane shi ne ba yau ta ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba, a'a ta tsaya ta nazari wani area ne, wani ɓangare ne da ake samun mushkila, to wani ɓangare ne ya dace a yi gyara, to wani ɓangare ne aka yi nasara. Amma an ka zo ka gaya wa 'yan Najeriya kan cewa wai babu cin hanci da rashawa, ko kuma Najeriya ba ta cancanta ta zo matakin da ta shiga ba a wannan dani da aka yi, to 'yan Najeriya ma da sauran mutanen duniya za su yi ma dariya, kuma za su tabbatar da kan cewa ba ma cin hanci da rashawa ake yaki ba, wasa ake kawai a Najeriya ana yi da jama'a.
A waje ɗaya na tuntuɓi ministan shari'a Abubakar Malami, wanda ma'aikatarsa ce ke da alhakin sa ido da kula da duk hukumomin da ke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, domin in ji irin martanin da zai maida.
Wannan gwamnati ta yi haɓaka na ganin da cewa ainihin an shirya dokoki waɗanda ainihin ke da nasaba da hito na hito da cin hanci da rashawa, da ba waɗanda ainihin ke kawo tsaye gunguma da ke da nasaba da cin hanci da rashawa kariya, na ganin da cewa an kare haƙƙoƙinsu, an kare mutuncinsu. Idan ka yi duba kan abin da ya danganci hukuma da kuma ainihin ganin ta cewa waɗannan dokoki sun yi aiki, bayyane take a kan cewa wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ainihin zartar da hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata laifi, haɗi da tsofaffin gwamnoni, haɗi da ma'aikatan shari'a, haɗi da 'yan sanda, sojoji, 'yan siyasa da makamantansu. Idan ka yi diba kan abin da ya danganci mu'amaloli waɗanda ke da nasaba da ainihin wato niyyar ga ɓangaren gwamnati na hito na hito da cin hanci da rashawa, gwamnatin nan ta zo da tsare-tsare waɗanda sun kawo kyakkyawan nasara na hana cin hanci da rashawa, na ainihin bayyanar da gudanar da mu'amalolin gwamnati a buɗe, ba akan tsari na kumbiya-kumbiya ba.
Farfesa Jibril Ibrahim, ƙwararre ne akan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta fannonin ƙungiyoyi daban-daban, kuma na tuntuɓe shi domin in ji irin martanin da zai maida dangane da irin takaddamar da ta kaure tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar Transparency International, inda yake cewa
babu mamaki a duk lokacin da aka nuna cewa cin hanci da rashawa na ƙaruwa, gwamnati mai ci ba za ta ji daɗin maganan ba, don ita kullum tana so ta nuna tana ƙoƙarin da ya kamata. Kuma ba yau aka fara irin wannan ba, daga baya ma zan iya tuna duk shekaran da aka nuna cewa abu na lalacewa, gwamnati za ta fito ta ce ba ta yadda ba. To amma gaskiyar maganan shi ne wannan fa abin da ake gwadawa, abin da ake tantancewa shi ne menene ra'ayin jama'a, yaya suke ganin yaƙi da cin hanci da rashawa na cigaba. Domin haka ni ban ga wani abin da za a fito a ce a ba a yadda ba, tunda su wa'annan suna da hanyoyin da suke bi, kuma shekara da shekaru kenan suna yi, kuma ana samun canji shekara zuwa shekara. Domin haka ba wai za su fito da abin da su suke so su faɗa ba ne, abin da mutane ke faɗa shi ne suke tantancewa su buga.
Farfesa Jibril Ibrahim kenan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Nigeria.